الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin iya usuna dake wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin muna akabaul musallin ma'ana ku sakuran masallata na babban malami Al-Hafiz Muhammad Siddiq Al-Mashawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a yinin mako irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba malam yana mana magana game da kusakuran da ake samu a cikin alwala wanda yayi maganganu da yawa kwarai da gaske a cikin wannan fage da abubuwan da ya lissafo wanda suke zama sanadiyar tawarwaran alwala wanda har yanzu ba mu huce daga cikin su ba muna wannan gaba ta alaqa fil wudu kusa kwarai da ake samu cikin al'amura na alwala amma kwanda ya gabata malam ya karantar da mu al'amari da ya shafi shafar kai da fitar jini daga jikin mutum da taba jikin mace da dukkan abubuwa makamanta wannan wanda suke da alaka da alwala warwarar ta ko tabbatar ta yau insha Allah za mu tashi a alqai'u wal kalas shafi na 26 mutum ne yayi alwala sai amai ya same shi ko makwas to yaya wannan yake alaka da alwalar shi mai alwala kenan to a wannan gaba za mu tafi insha Allah a shafi na 26 kuma wannan shine darasin mu na 16 a wannan littafi insha Allah kafin nan akwai wani bawon Allah da ya rubuto iya tambaya game da sujudi shukr sujada ta nuna wa Allah godiya wai wajibi ne sai da alwala ake ko sai an kalli alqibla malamai sun ce baya cikin sharadin sujudi shukr a ce sai kai alwala ko ka fusace alqibla domin wani abu ne yake zuwa ba da shiri ba ba da tsammani ba wani abu ne baka tunanin yi wasa sai Allah yi ma to babu kuma abin da zaka yi wa Allah godiya da shi fiye da ka masa sujjada ita ce nuna godiya ta ƙarshe gabawa ga ubangijinsa ko girmamawa ta ƙarshe to shine shari'a ta baka dama zaka yi sujjada ko da alwala ko babu ko kana kallon alqibla ko baka kallon alqibla zaka iya faduwa ka kai gocin ga kasa kuma sujudu ɗaya yake ba biyu yake yi ba an fahimta wannan shine sujudu shukr Allah ya ma wani abu na alkhairi ko ya kange ka daga wata musiba to duka ana faduwa ayi wa Allah godiya ita ba sallah bace an gane ko sujjada ce ake kuma nuna godiya ake ga Allah subhanahu wataala Allah ya sabu da ci inda za mu tashi na'am ah wa sun ce ba wani addu'a da yake illa kana wa Allah godiyanka kawai game da abin da yema na alkhairin da yema ko tsare ka daga sharrin da yi shine abin da suka ce ba godiya zaka yi wa Allah kawai insha Allah alqai'u wal kalas amai shine alqai'u kalas kuma kaman magwasaka mali ce zahaba kasirun minal musallin da yawa daga cikin masallata sun tafi akan ila alqaul bi naqdil wudu'i min alqai sun tafi da kan cewa akwai magana ta warwaran alwala game da amai wa an su daga cikin masallata injimalin sun tafi akan wannan mujarradin amai wai yana kare alwala wastajallu bima rafa'a ilaihim suka kafa hujja da abin da aka dago zuwa gare su sallallahu alaihi wasallama cewa annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce man asabahu qai'un aw ri'af duk wanda amai ya cin masa iya cikin yayi alwala kenan aw ri'af ko habo jini ya dinga fita ta hanci aw qalasun ko magwas shine qai'un mil'ul fami faqat wanda shi ma qalasun kamar wani zubar abu ne daga baki kai ba daga ciki ba shi amai abin da ke ciki ne yake fitowa amma qalasun abin da ke baki ne yake zuba a fahimta cewa aw maziyun ko fitar mazi shi ko mazi ma'un ma'un yakruju inda al-mula'aba wa taqbil min ghairi irada sai malike cewa shi mazi wani ruwa ne da yake fita a yayin wasa ko sumba amma ba tare da nufi ba duk ɗaya daga cikin wannan idan ya samu mutum da alwala an ce falyan sarif falyan tawadda sai juya daga inda yake sai ji sake alwala sai malin yake cewa haza hadisun da'ifu ko da ma zaka ci karo da wannan hadisi ya ce hadisi ne mai rauni la taqumu bihil hujja ba za ka kafa hujja da shi ba li'anna ruwayata isma'il bin ayyash min al-hijazay da'ifa akwai isma'il bin ayyash idan aka rawaito daga gare shi mutanen da ba ƴan garin su bane shi mutumin sham ne idan an samu ruwayar sa a wani gari malaman hadisi sun ce ba aiki da ita amma ruwayar sa a garin su ana aiki da ita a bayinta haka malaman hadisi suka ce to shi Isma'il bin Ayyash mutumin Sham ne mutumin Syria kuma wanda ya rawaito hadisin da gare shi mutumin Hijaz ne can abin da ya shafi Makka da kewayenta an fahimta to sai shi ma ne yake cewa wa yaqulu Abu Darda sahabi Abu Darda Allah ya kare da shi yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qa'a wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amai fatawadda sai ta shi alwala inji sahabi Abu Darda Allah ya kare da shi sai malike cewa duk da haka wala yujadu dalilun ala wujudi aw luzumil wudu' inda alqay yake cewa duk da haka ba wani abu da ya samar ko ya haifar da wajibci ko lazimtar yin alwala daga mujarradin amai kawai ana fahimta amai kawai fitarsa baya nuna kan cewa alwala ta warware malike ce awi da kalas ko abin da yake na magwas sawa'un kana kathiran aw qalilan daidai ne wannan aman ko magwasin nan kadan ne ya fita ko mai yawa ne ya fita li'anna alwarid هو فعل لان الوارد هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ابدا شي ابو الدرداء يا حكايتو شيني يا غا منزن الله صلى الله عليه وسلم وترانا ياي امي دي امي كما سي منزن الله ياي الولا اغبن ابو الدرداء هكا تفارو تو سي مالك يتشوا ول فعل لا يدل على الوجوب ايكن ده منزن الله ي مجرد ايكن سبايا هيفد ده واجب baya haifar da wajibci ba mamaki faduwa ce ta zo dai da zama dama zai alwala kuma sai ya amai kaga alwalar dai ba mujarradin aman bane ya sashi an fahimta shi malike cewa aiki baya nuna cewa wajibi ne ai baya nusar da cewa wajibi ne wannan aiki wa gayatu yadullu ala mashru'iyyati ta'asibihi fi zalik kawai abinda malamai suka ce mafi kololuwar ma abinda zaka ci shine zaka ce zaka yi koyi da manzon Allah game da wannan idan kai wannan baka da laifi an fahimta kamar irin mazhabin Abdullahi dan Umar da ashabu zahiriya so sun ga manzon Allah ya aibu ba za su tambaya ba kawai za su yi ne kai tsaye kawai to yin alwala daga mujarradin mutum yayi amai to alal aqalli yace kawai shi koyi yake da manzon Allah sira da anji Allah tabbata gare shi amma ba wajibci bane idan ya ga wani bai bakare masa inkari shi kuma abin da yayi ba wajibi sunansa ba sunansa at-ta'assi koyi in an yi abu akwai koyi abu na alkhairi abin ci wannan qala li malikiyya wa shafi'iyya malaman malikiyya Allah ya musu rahama da malaman shafi'iyya Allah ya musu rahama alqai wal khalas ma suka ce inji maliki nan da amai da magwas layan qudalil wudu'a amalan bil bara'a al asliya da amai da magwas ba sa warware alwala aiki da yake abin da shine asali a asali amai ko magwas ba sa cikin abin da manzon Allah ya ce suna warware alwala ai akwai da waqidul wudu'i ko akwai abubuwan da suke warware alwala ai babu amai a ciki babu wannan babu qalasun a ciki babu ri'a ba habu a ciki duka ba sa ciki to malaman malikiya da malaman shafi'iyya sun ce kai tsaye kawai amai da magwas ba sa warware alwala duba da abin da yake shine asali wa ila zalika zahaba shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala malaici a wannan mas'ala haka nan shaykhul islam ibn taymiyyah ya tafi a cikin littafin al-fatawa mujalladi na dai shafi na 294 an gane ko wal albani fi ilo irwa ma'ana irwa ila ghalil da imam an-nasuddin albani cikin littafin sa na irwa ila ghalil mujalladi na dai shafi na 148 an bayyana cewa a takeice amai ko magwas ko haƙo ba sa warware alwala an bayyana cewa ko da zaka ci karo da wancan hadisi na Isma'il bin Ayyash to malai yace hadisi ne mai rauni domin shi idan ƴan garin su sun yi ruwaya a gun shi to ruwaya ce za a yi aiki da ita amma in ƴan wannan garin su ya rawaito hadisi ya gari shi ba aiki haka malaman suka ce Allah ta'ala ya musu rahama saliyan nabiyu mas'ala fiha khilaf wata mas'ala da nan shafi tabbatar alwala ko warwararta wanda an samu sabani cikin masala da kini masu zakar mutum ya shafi al'auransa mutum bayan ya kammala alwala ya shafi al'auran shi an fahimta sha baina ammatul musallin magana ta daidaitu a gun mafi yawan masallata wa qasatahum da daidaikun su ma anna massa zakari yanqudul wudu'a cewa shafan al'aura kai tsaye iya warware alwala wa huwa mazhabu malik wa shafi'i wa ahmad wannan shine mazhaba ta malikiya da mazhaba ta imamu shafi'i da mazhaba ta ahmad bin hanbal da ishaq bin rahawayhi ko bin rahawiya an fahimta wannan malaman duk sun tafi akan wannan da malikiya da shafi'iyya da hanbaliya da masu bin mazhabar ishaq bin rahawayhi duka sun tafi kan cewa mujarradin taba al'aura da hannu iya warware alwala kai tsaye kawai an fahimta kuma suna da dalili ba mu wallan kansu ka fada ba sai malai ce wastadallu bi qawlihi sun kafa hujja da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man massa zakarahu falyatawadda duk wanda ya shafi al'auransa bayan ya kammala alwala to ya saki alwalan hadisi ne wanda akarajahu Abu Dawud wa Imam Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmad bin Hanbal an fahimta wannan shine madogaran su a kullun karatu yana koya mana karatu ya yawa duk wata mas'ala ta addini da waɗannan malaman ko waɗansu su suka kawo ta to ba sa kawo ta da ra'ayi kawai he sun ce ga dalilin wannan magana ko da magana tana da rauni a gaba za a raunana maganar amma lokacin da masu faɗa suka faɗa suna da dalili ba su kirkiri magana da kankin kansu ba an fahimci wannan wannan iya ƙarƙashin irin tajjidin da manzon Allah ya cewa man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya ƙarya a gare ni da gangan to manzon Allah ya ce ni mugun zama a gidan wuta so daga duk abin da za ka yi game da addini ya zamto kana da ingantaccen dalili idan har matsala ce baka sani ba ja bakin kai shiru baka sani ba wannan ya fi zame ma alkhairi wata rana Imam Abu Huraira, Allah ta'ala ya kare darisi, a garin Madina sai suka ci suka haɗu da wani mutum, sai yiwa Abu Huraira tambaya, da yiwa Abu Huraira tambaya, sai Abu Huraira ya bashi amsa, da ya bashi amsa sai garzai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ce ya Rasulullah, mun haɗu da wani bawan Allah ya tambaye ni abu kaza, ni kuma sai na bashi amsa game da abu kaza. Sai ce ha ga ce masa, yace mazala haka na faɗa. Sai ce to ka halaka halakar da shi, ka je ka neme shi ka warware masa wannan fatuwar ba daidai bane. Abu Huraira ya taho kasuwar Madina iyaye ya kuwa da bakinsa, ina wanda na bashi fatawa, manzon Allah ya ce na halaka na halakar, sai da ya samu wannan mutumin hankalinsa ya kwanta, ya ce manzon Allah ya ce abin da na faɗa ma kuskure ne ga abin da yake shi ne daidai. Domin shi musulunci ba a gina shi da zato, ba a gina shi da al'ada, ba a gina shi da ina gani, duk wanda ba ta karɓa wa musulunci. Shi musulunci Allah ya riga ya gama tsara shi. Shi musulunci shi ne ƙala Allahu ƙala Rasul summa sahabatu, wannan shi ne addini kawai. Me Allah ya ce, me manzon Allah ya ce, me magabata suka faɗa, shi kenan magana ta ƙare. Babu wani ra'ayi naka a yanzu da zai samu gun zama addini, babu shi. Addini mabniyun alal adilla, addini ginannen abu ne akan dalilai. Yasa Allah ta'ala yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wala hazihi sabili ad'u ila Allah, sai shi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. An bayyana nan saboda musamman iyaye malamai da dalibai ilimi yan uwa, to duk abin da za a yi ayi taka tsantsan a wajen fadawa al'umma abin da za su gino akai shi addini ne. Ka tabbatar da kana da madogara mai karfi kafin ka bude baki ka fada al'umma wani abu game da addini. Wata rana Imam Malik Allah ta'ala ya kara masa rahama, akwai mutanen Iraq suka tattaro fatawoyinsu, sai suka gayyato, sai suka turo wani mutum daya, suka zaɓi mutum daya suka tura shi da fatawoyinsu da yawa ya je samu Imam Malik ya karanta masa, ya ce ga fatawoyin mutanen ƙasar mu, saboda ka ana jiran amsa daga bakin Imam Malik. Duk tambayar da ya bada amsa sai ka bada, ya ka rubuta amsar a ƙarƙashin tambayar, idan ka zo kuma sai mu taru wa karanta mana abin da Imam Malik ya faɗa. Ka duba da lokacin da ilimi yake da tsada kenan, ba waya, ba abin tafiya, ba sauransu, ba sauransu. Suka kullo mutum ɗaya ya taho ya same shi da fatawoyi an ce sun kai wajen 100, ya karanta fatawoyin tsaf. Imam Malik an ce wanda ya amsa gaba ɗaya ba su kai goma ba, ya ce in wannan su kaɗai na sani kuma su zan baka amsa akan sauran ban sani ba. Ya ce yanzu kuma idan na koma gida na ce menene, ya ce ka ce musu Malik ya ce bai sani ba, sai me kuma? Malik ya ce bai sani ba, ko da wani abu bayan wannan babu a ciki. To wannan shine bin mutakun magabata a abin da ya samu masayi. A kullum malamai suna cewa kada ka rudu da al'ummar da ke gaban ka kana karatu, ka dinga tuna Allah da manzon Allah. Ba wani wanda ya kai su girma, ba wani wanda zai baka lada in ba shi ba, in ba Allah ba. Duk wanda ya zo gunka bai shi da ikon baka lada kwaya daya, wanda aikin kuma ƙarƙashin samun lada aka gina shi, babu shi. Saboda ka Allah ne mai ruwajin game da wannan aikin, to kai dai shi kawai. Allah ta'ala ya samu dace. To sai Malik ke cewa dalilinsu shine man massa zakarahu falyatawadda, duk wanda ya shafi al'auran sai saki alwala, in ji manzon Allah. Sai Malik ke cewa hada wa hadha hadithu sahihu, wannan hadisi ne mai inganci. Amma wa yu'ariduhu hadithun, akwai wani hadisi da ya zo ya masa mu'arada, ma'ana hadisi ya zo da akasin abin da wannan hadisin ya faɗa. Dama malamai, musamman malaman hadisi, suna da wata ka'ida, idan hadisai guda biyu sun zo, ɗaya ya ce a yi, ɗaya ya ce kada a yi, to akwai hanyoyin da suke bi, aljam'u bainal hadisai, aljam'u maza bainal hadisai, suna da wannan ka'idar, su ɗauko su gwama hadisan guda biyu kowane a yi aiki da shi. To irin wannan ne ya faru a wannan matsala ɗin. Sai Malik ya ce ɗaya hadisin da yake mu'arada da wancan hadisi shine hadisin wanda manzo Allah ke cewa inna ana abunan busra wanda yake cewa inna ma huwa bid'atun mink ay al'aura ay wata tsoka ce daga jikinka dan ka taba ta bayan ka yarda ba wani abu kenan inna ma huwa bid'atun mink tsoka ce daga jikinka wa huwa mazhabu ali bin abi talib wa ibn mas'ud wa thawri wal hanafiya ridwanullahi anhu yace wannan kuma ita ce mazhaba ta imam ali bin abi talib Allah ya kare da shi da abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da shi da imam thawri Allah ya kare da shi sufyan thawri kenan wal hanafiya da masu bin mazhabar imam abu hanifa Allah ta'ala ya kare da su gaba daya an fahimta waɗannan sahabbai guda biyu da magabata guda biyu da malaya kawo anan to su a fatawoyinsu taba al'aura baya warware alwala can kuma malikiya shafi'iyya hanbaliya da ishaq bin rahawayhi sun ce taba al'aura iya warware alwala to ya zaka dau wannan matsalar wace zaka dauka wace zaka ji ko wace akwai dalilin tsayuwa akan ta to sai malaya yake cewa wala budda min tawfiqi bayna alhadisai babu makawa malamai sai sun yi aiki wajen gwamo wannan hadisan guda biyu sai an samu tawfiq ittifaqi akan wani hadisi za a aje wani hadisi za a dauka ko kuma a'a za a gwamo hadisan guda biyu yake da su wa huwa ma namilu ilayhi kuma gwamo su ayi aiki da su tare ijmalai ce anan muka karkata anan muke to ga inda tsari yake malaki cewa amma massa zakruhu li shahwa duk wanda ya shafi al'aurarsa da sha'awa bayan yayi alwala to Allah ta warware man massa zakrahu li shahwa falyatawadda duk wanda yayi alwala ya taba al'aurarsa da sha'awa alwalansa ya warware liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama man massa zakarahu falyatawadda sai kafa wa hadisi dalili da wannan hadisi wanda ya shafi al'aurar sadda sha'awa al'alwala ta atawarore an fahimta wa man massahu duna zalika fala shay alai wanda ya shafi al'aurar sa ba da sha'awa ba to wannan bai warware alwala liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam inma huwa bid'atu mink domin manzon Allah ya ce al'aurarka ai wata tsoka ce a jikinka taba dan ba zai kawo matsala game da alwala ba an fahimta to wannan shine aikin da malamai suke al-jam'u bayna al-hadisai kaga kowanne hadisi an yi aiki da shi kuma kowace mazhaba an yi aiki da ita an fahimta kowace mazhaba an yi aiki da ita ya yi kamanceceniya da matsalar mu ta makon da ya wuce kenan ta taba jikin mace haka kawai Imam Shafi'i sai ya tafi kan cewa mujarradin taba jikin mace iya warware alwala sai Imam Malik ya tafi kan cewa taba jikin mace baya warware alwala malaman da suka zo a bayan su sai suka gwama fatawoyin malaman biyu suka bar da fatawa guda daya suka ce duk wanda yayi alwala ya taba jikin iyalinsa da sha'awa shi ma alwalarsa ta warware wanda yayi alwala ya taba jikin matarsa ba da sha'awa ba ta mai komai wani abu ya je karba ya taba hannunta da sauransu to sun ce mujarradin wannan baya warware alwala kaga matsalar ta yi kama da wannan taba al'aura da niyyar sha'awa iya warware alwala hakanan taba al'aura ba da sha'awa ba baya warware alwala abinda malam mai shawu ya faɗa a wannan wakila wa kala shaykhul islam ibnu taymiya malam ibnu taymiya yake cewa wa yastahabbu al-wudu'a aqiba az-zamb duk mutumin da ya alwala kuma ya aikata wa Allah wani laifi na zunubi to mustahabbi ne ya alwala an fahimta ba wajibi bane mustahabbi ne kai alwala sai shi dan ya zamar da kafar ka kai ƙarya ko kai ashariya ko ka kalli haram ko wani abu makamancin wannan a fatawar shekul islam ya ce mustahabbun ne an ya tawadda ana so ka saki alwala an fahimta wa man massa zakr idza taharrakat ash-shahwa bi masahi hakanan zaka saki alwala ko alwala mustahabbi ce kanka ko wajibi ce idan ka taba al'auranka har sha'awanka ta motsa وتردد فيما اذا لم يتحرك هكذا maganar ana juyar da ita idan har sha'awarka bata motsa ba wazaba ila zalikal albani fi tamamul minna imam nasiruddin albani abu abdurrahman Allah ya ji kansa shi ma a wannan fatawar ya tafi a cikin littafin tamamul minna a shafi na 103 an fahimta wanzur kuma bidayatul mujtahid a mujalladi ne daya a shafi na 39 duk malamai sun kawo wannan fatawa an fahimta wannan taba al'aura bayan an yi alwala ya rabu kashi biyu idan da sha'awa ne shi dan ya ingizo ka to shikenan alwala ta warware idan kuma garin daura wando ko garin daura sa wando ko sa kaya hannun ke taba al'auran ka to alwala ka bata warware ba akwai wata fitowa ma bayan wannan wa ansu malaman suka ce tafin hannunka ba tafin yan yatsunka ba cikin tafin hannunka nan idan har shi ne ya taba al'auranka to shi ne alwala ta warware amma yan yatsunka nan da bayan hannunka idan ya taba al'auranka da alwala ba ta warware ba ita ma wannan wata fatawa ce ta malamin fiqh Allah ta'ala ya musu rahama gaba daya sai maliki cewa aqba'uhum fi tayammum kusa kwarai da masallata suke samu gaba da tayammum ba an fahimta i'tiqadu darabataini duna ghairihima kudirewa cewa tayammuma ba ta inganta har sai an yi bugun ƙasa sau biyu an gane da kyau ka ce tayammuma ba ta inganta ba ga wanda yayi har in bai bigi ƙasa sau biyu ba to mallaya ce wannan kuskure ne kathirun minan nas ya'taqiduna anna tayammum yakunu bi darabatay da yawa daga cikin mutane sun yi itikadi cewa tayammuma ba ta yi wa sai an bige kasa sau biyu darabatu lil wajhi wasaniya lil yadaini hatta lil mirfaqai yace bugu na farko a shafi fiska bugu na biyu kuma a shafi hannaye har zuwa gwiwar hannu wala yajuzu na ghaira zali idan har tayammuma ba a yi wannan ba to ba ta inganta walam yurid asah min darabati alwahid lil wajhi wal kafaini faqat yace ba a samu wata magana da ta inganta cewa za a iya yin bugun kasa daya a shafi fiska da hannaye ba wa huwa allazi yanbaghi al'amalu alayhi wannan kuma shine ya kamata ya aiki da shi wannan fatawar wa azu daga cikin malamai kenan musamman malaman fiqh malikiya sun fi tsaurarawa akan cewa tayammuma sai an bugi kasa sau biyu darabatu lil wajhi wa darabatun lil yadaini ila lil wajhi wannan fatawar su ce da wasu malamai makamantan su an fahimta to sai malai yake cewa fa an ammar radiyallahu an daga sahabi ammar bin yasir Allah ta'ala ya kare da shi kale yake cewa ajnabtu wata rana janaba ta same ni falam ajidul ma ban samu ruwan da zan yi wanka ba fatama aktu ay tamarragtu sai naje nayi birgima a kasa shine tamarragtu fi sa'i sai je kamar yanda dabbobi suke birgima a kasa sai ya birgima yayi birgima a kasa kawai iya tashi wa sallaitu sai nayi sallah fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan wani aiki wannan ne yayi me za a ce masa a cikin ayyuka ijtihadi a lokacin ilimin tayammuma bai zo masa ba an fahimta bai san ya ake tayammuma ba to sai ijtihadi da irin kokarin sa da bai samu ruwa yayi wanka ba ya dauke janabar da ke kan shi ballanta na ya samu damar yin sallah ko sai je yi birgima a kasa da yayi birgima a kasa sai yi sallah iya zuwa sai ya samu manzon Allah yake sanar da shi fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta ya fada wa manzon Allah abin da ya faru gare shi fa kala sai manzon Allah yake cewa innama yakfika hakaza sai manzon Allah ya kwatanta mai tayammuma ya ce da kai haka to da hakan yayi sarwa wa daraba annabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi kaffaihi al-ardh manzon Allah sai bigi kasa da tafukan hannunsa guda biyu wa nafaka fihi ma sai busa hannayen nasa bayan ya bigi kasa da su summa masaha bi ima wajahu wa kaffaihi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shafi ina fiskarsa
da kuma tafukan hannayensa. An gane ko? Hadisin Ammar bin Yasir Allah ya kare da shi, hadisin kuma iya cikin hadisai da Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito hadisi. An fahimta? Manzon Allah ya ce, "Inna ma yakfika hakaza." Kai haka to ya isar ma. Sai manzon Allah ya buga kasa da tafukansa guda biyu. Da ya dago su sai ya busa ya kure cikin su. Sannan sai ya shafi fiskarsa da su, kuma sai ya shafi hannayensa daidai nan madaurar agogo. Shikenan. Iya abinda manzon Allah ya nuna wa Ammar bin Yasir. Yace in kai haka ya wadatar ma. A fahimta? Wannan kuma ita ce taimama. Wata rana wani malamin mu yana ba mu labari cewa lokacin da aikin haji ana so a je kuma ya yi ɗan ƙaranci kujerun sun yi wahala. To da suna yin ƙuri'a ko kuma interview ake yi, wani su interview wani su ƙuri'a. To sai aka yi wa wani interview. Cewa tunda aka ramuka za ka je sauke farali aikin haji, to da Allah muna so kwatanta mani da yake yin taimama a aikace. Wannan shine interview da za a yi ma idan ka yi taimama shikenan. To da shi bawan Allah ya zo sai ya ce to ana buga hannaye ƙasa idan an dago su sai a sami fiska. Kaga ya fara abu kaman za a ji gaci lafiya. Yaje sai a ƙara bugawa sai a shafi hannaye sannan sai a shafi kai da kunnuwa. Daga nan ka je to ka je ka nemi ilimin taimama kaji zuwa maka bai kamace ka ba ka je ka gyara sallar ka tukuna. An fahimta? To saboda haka ita taimama wannan shine. A taimama ba wani aiki bane, kuma iya cikin ayyukan da hatta ahlus sunna da yawa ba a kwatantawa. Kun ga taimama? Kun ga kasaru a sallah? Kun ga ajiye azumi don jinya ko tafiya? Kun ga idan an taru kafin a raba gadon magada a ɗauki wani abu a ajiye a gefe domin a bawa waɗanda suka zo kyauta gun ko sadaka ko wani abu makamancin wannan? To a galibiya har ahlus sunna ma ba sa cin wani jaraba. Kuma kowace sunna ce ingantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Game da sha'anin gado yake cewa wa iza hadara al ismu ta'ul qurba wal yatama wal masakin sai ce farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ga ayar taimama ta zo. Ga maganar ajiye azumi illa rurar jinya ko tafiya. Ga ainihin kasar ga matafi, amma a galibiya sai ga wannan kamar ana kyamar ta rayuka da su. Ko manzon Allah ya ce Allah iya kaunar idan ya ma sauki ya karbe shi, kamar yadda Allah kuma baya son idan ya hana ka abokai. Yadda Allah baya son ka saba masa, haka nan kuma yake kaunar idan ya kama rukusa addini ka dauke ta. An fahimci wannan? Za ga mutum iya ma fatawa, malam ban da lafiya ana an kara mu ruwa to ya azumi na yake. To ya ce kai azumi har jinya ta kai amma ƙarin ruwa to me waye kake azumin to? A fahimta dai ba za ka je wannan ba to ne? Ko kuma nan an ina jinya ana an mun allura to yaya azumi na yake? Allah ya ce fa man kana minkum maridan he ka wata bi nakira rashin lafiya ya ce kawai ba isi bis bayan ba. Ba ce zai zama shajaran majaran ba sai ta kakon a rashin lafiya Allah ya ce. In dai har baka jin dai ba ganewa garin ba ko shikenan ka ci abinci ka sha magani. Idan Allah ya kai bayan sallah ka rama azuminka shine baka take wannan bawana. An gane take ko wannan shine? Amma ba a ce ma baka da lafiya kuma a dinga zuba ma allura ana ma drip ko kana azumi ba. Ba wanda ya baka wannan fatawar, ba wanda ya baka wannan fatawar. An fahimci wannan? Saboda ka wannan abubuwa a shari'a ta zo da su, amma da yawa aikata sun al'umma suna ganin kamar akwai nauyi kamar ba a saba ba. Ita kuma sunna an yi practice ta dole sai an gwada ta. Mu karanta mu ta ba aiki ba zai yi wa. Sai an gwada a cikin aiki sannan karatu yake zama. Allah ta'ala ya samu dace. To sai malam ke cewa sai manzon Allah ya koya wa Ammar bin Yasir cewa haka za ka yi idan ka buga hannunka a ƙasa ka ɗauko ka bushe, kuma busawar ana yi ne idan da akwai tsoron ka ɗauko tsinke ko wani abin da zai ma illa ido shine dalilin busawar. Amma in ka tabbatar gun ba wani yayi ba wani abu da zaka ji tsoron fadawa idan kai mai rahani haka kana dagowa daga bugun zaka shafi sai kawai shikenan. Ana busewa domin akwai yayi ko wani abu da zai ma illa a idonka. Wannan shine abin da malamai suka faɗa. An fahimci wannan? To sai malamai ke cewa wa kala ibn al-qayyim
fi zadul ma'ad ibnu al-qayyim al-jawziyya a cikin littafin zadul ma'ad wannan kuma littafin an ce ya tafi aikin haji ne a hanya ya rubuta shi a hanya ba kuma tafiyar aikin haji irin ta da a jaki ko a doke ko a kafa in ya danyi zango haka kafin gari ya waye shiga ba sai dauko alƙalamin sa da takardu to kafin ya je ai makka ya rubuta zadul ma'ad fi hadiyyi khairul ibad an fahimta Allah ya musu rahama a mujalladi na 1 a shafi na 199 yake cewa lam yasihu annahu tayammama bi darabataini bi inganta ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tayammama da bugun kasa guda biyu wala ila al mifaqain bi inganta ba cewa manzon Allah ya shafi hannu har ya zo guyar hannu a tayammama wannan bi inganta ba inji ibnu al-qayyim al-jawziyya an fahimta idan kana son magana duba littafin zadul ma'ad mujalladi ne da ya shafi na 199 an yi magana bi inganta ba ba a samu ba ba a gano ba cewa manzon Allah yayi bugu kasa biyu a taimama ko ya shafi hannunsa har guyuwar hannu ba a gano wannan ba wa khairul huda huda rasulillah mafi alkhairin shiriya ita ce shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala al-imam ahmad imam ahmad bin hanbal yace man qala inna tayammuma ila al-mirfaqay duk wanda yace taimama sai an shafi hannu ya ji har guyuwan hannu fa inna ma huwa shay'un zadahu min indihi wani al'amari ne da ya kara shi daga kankin kansa in ya samu shi amma a shari'a babu shi amma imta wannan kauli ne na Imam Ahmad bin Hanbal Allah ta'ala ya kara masa rahama da yadda duk wanda yace ma taimama sai an shafi hannu ya zo har guyuwar hannu kamar na alwala ya ce wannan ƙari ne da mai fadar ya samu daga kansa amma babu shi a nassi babu shi a aikin manzon Allah da sahabbai haka Imam Ahmad ya faɗa kuma ya isa ya faɗi wannan ya isa an fahimta Allah ta'ala ya mana rahama aqba'un fi awqati salah kusakuran da masallata suke samu game da lokutan sallah an fahimta as-salatu fil awqati lamani'un anha kusakuran da ake samu ga wa'ansu daga cikin masallata yin sallah a lokutan da shari'a ta hana yin sallah a cikin su kun san akwai wa'ansu lokuta da shari'a ta ce ba za a yi sallah a cikin su ba domin wata hikima da Allah ta'ala ya barwa kansa sani ko abin da ya fito manzon Allah ya yi bayani a kansa sallallahu alaihi wasallam maliki cewa warda nahyu anis salati ba'da salati subhi hatta tadlu ash-shams ya inganta magana ta zo ingantacciya na hana yin sallah bayan sallan asuba har sai rana ta fito akwai ingantacciyar magana a shari'ance manzon Allah ya hana ayi wata sallah bayan ka kammala sallan asuba hatta tadlu ash-shams har sai rana ta fito wa inda tuluiha hatta tartafi'a qadrur rumhi a lokacin da kuma rana take fitowa din a lokacin shi ma manzon Allah yayi hani ayi sallah har sai ta fito rana an ga kwallon ta fito amma in janna wa inda istiwa'iha a lokacin da rana ta take ta yi zo tsakiya a fahimta to shi ma a daidai lokacin manzon Allah yayi hani ayi sallah hatta ta milu ila al-ghurub har sai ta karkata bangaren da za ta fada wa ba'da salatul asr haka nan manzon Allah yayi hani game da yin sallah bayan sallar asr hatta taghru har sai rana ta fada amma inda to wannan lokuta ne da shari'a ta hana mu yin sallah a cikin su duk kuma wanda yi sallah da gangan ko ba wani uzuri da shari'a ta bashi to ya sabi Allah ya sa umman Allah amma inda akwai wani bawan Allah ya zo yayi sallah a masallacin da Sa'id bin Musayyib Allah ta'ala ya masa rahama sun yi sallan asuba da Sa'id bin Musayyib sai shi wannan mutum ya tashi ya dinga kawo na filfili yayi raka'a biyu yayi sallan ma yayi raka'a biyu sallan ce sai da yayi sallan ya ce bawan Allah wannan lokacin ba a yi wannan nafila a wannan lokaci sai ya ce to yanzu in nayi sallah za a min azaba ne kun san dama fa akwai yan takibi yanzu kawai dan nayi sallah sai ka ce baki kuma sallar ma an yi amma azaba eh Sa'id bin Musayyib ya ce masa a ba za a yi ma azaba dan kai sallah ba
amma za a yi ma azaba in ka saba wa manzon Allah. An fahimta? Tunda shi wanda ya zo da sallah, wanda ya koyar a yi sallah ya ce kar a yi lokacin. Saba masa ko ba a yi wani wa lafiya. Fali hadari ladini khalifuna amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim. A ja kunnan masu saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko dai fitina ta cin musu a duniya, ko kuma Allah ya kama su da azaba mai riɗiya gobe alkiyama. Saboda ka yin sallah a lokutan nan da gangan, ko baka samu wata kafa da shari'a ta baka dama ba, to babu shakka saba wa Allah ne kuma saba wa manzon Allah. An fahimci wannan? Malik ya cewa fa ana am bin Abasa radiyallahu anhu, daga sahabi Amr bin Abasa قال لك شيء قلت في لفاي سينتي يا نبي الله يا النبي الله صحابي هكذا سكي غير من ذا الله بذات يا محمد بس هذا كده يا رسول الله يا نبي الله يا أبا القاسم بغير من رسول الله غير ما واسك غير صلى الله عليه وسلم يش يا نبي الله يا النبي الله أكبرني عن الصلاة. Manzon Allah ba ni labarin lokutan da ya halatta muna yin sallah. Kala sai manzon Allah ya ce salli subha, kai sallan asuba daga zarar alfijir na biyu ya keto, daga zarar lokacin to lokacin sallan asuba ya shiga, kai sallan asuba sun maqsir ani sala, sannan ka taqaitu da yin sallah bayan sallan asuba hatta tatlu ash-shamsa wa tartafi'a, hasirana ta dungo kuma ta dago. Haka manzon Allah ya fada wa Amr bin Abasa, idan kai sallan asuba kane kar kai wata sallah hasirana ta fito. Fa innaha tatlu baina karnai shaytan, domin ita rana tana fitowa tsakankanin kahon shedan. Haka manzon Allah ya ce tsakankanin kahon hunan shedan rana take fitowa. An fahimta? Wa hina izin yasjudu lahal kufar, a lokacin da take fitowa a tsakanin kafan shedan, to kafirai suna mata sujada a lokacin. Kuma ba a so ku ga ku gwama ibadar ku da ta kafirai a lokacin, ba a so. An fahimta? Wannan ya tuno min da labarin da wani malamin mu ya bamu game da abin da ya shafi faduwar rana ko fitowarta, wanda shedanu suna tasiri a lokacin. Suna da tasirin gaske. Yasa manzon Allah ya yi hadisi yake cewa ku rike yaranku kanana a gida daga zarar rana ta fara, kar ku yadda su fito, domin a lokacin shedano sun bazo sun shigo cikin al'umma, suna bi ta kan yara kanana, suna illatar da su, kai ma babban sai da azkar. An fahimta? Saboda haka daidai lokacin faduwar rana daidai lokacin ingizowar shedano ne. Wani bawan Allah suna zaune da wani mutum makocinsa, to sai shi wannan mutumin kullum iya cikin walwala, iya cikin jin daɗi, shi kuma ɗaya makocin nasa ya rasa sana'a da wannan bawan Allah yake, yayi shiru yayi shiru har abin da yake kai. Wata rana yace sai yawa mutumin nan tambaya, yace da Allah ware ba zarginka nake yi ba, da Allah ina so ka sanar da ni wace hanya kake bi kake samun kuɗi. Ni na buga nan shiru, na buga nan shiru, me kake yi ne? Sai ce a'a ba yanzu ba, an shafa kwanaki dai. Sai ya sake faɗa masa, ya sake faɗa masa har karo na uku. Sai ya ce to in ka yarda in na faɗa ma za ka yi, ce eh, ya ce shikenan. Ya ce ka zo ka same ni lokaci kaza, ya zo ya same shi. Ya ce ka san kogi na gu kaza da kaza da kaza, ya ce eh. Ya ce to ka je gun dab da rana za ta fada, sai ka tabbatar ta yi za ta fada nan, sai ba shi sunayen wani aljinu ka dinga kiransu. Idan kana kiransu to wani zai fito daga cikin ruwa, zai karka tsorata, zai tambaye ka me kake so, ka faɗa mai duk buƙatar ka, zai baka sharadi. Idan ka ce za ka sharadin shi kenan, buƙatar ka za ta biya. Ya ce ka je ka yi wannan kawai. Mutumin nan ya karbi sunayen aljanin da wannan mutumin ya wasu, ya tafi wannan kogi dab da rana za ta fada, tana alamin faduwa, sai ya fara kiran sunayen aljanin nan. Can iya ta kira, iya ta kira, ranar tana faduwa sai wani aljini ya fito daga kai me kana mai rikira me mene ya fito ya same shi me yace ya bukata gare ni ce bukatar me yace kudi nake so kudi yace zaka samu in dai kudi ne hasabi ma to ko ba su suke wala yanzu ma hasabi ma zaka samu yace zaka samu kudi yace amma akwai sharadi akwai sharadi sharadin shi ne zaka dawwama da janaba ba zaka yi wankan janaba ba ra ba ko kuma ba za ka yi sallar juma'a ba duk sallar za ka yi amma banda juma'a ko kuma za ka yi sallar duka banda sallar asar ko za ka taka qur'ani da kafafuwanka ko za ka zuba mai najasa ɗaya daga cikin waɗannan ka zaɓi wanda za ka yi in za ka yi shi kenan ka ji gida za ka samu gudu ya ce kai wallahi ba gwara ni ba zan yi ba ya ce tabbaka ba mu da ya zo yake faɗa mutumin ya ce to ni wannan hanyar nake samun gudu saboda ba za ka bi ka zauna da laujinka a al'ummar annabi muhammad ake wannan shaitani ya ce kar ka yi sallar juma'a har abada kuma ka ce eh ba za ka yi ba shi ke ne ya biya ma bukatar ka a kama kuɗi ko ka gagar wani ko ka zama abun tsoro ko ka zauna a kujera dindindin har ka mutu ko ka yi waye duk dai amma fa sharɗin sai ka ƙi yin wani abu na wajibi a rayuwarka musulunci kuma wallahi ina fanke faɗa muku akwai masu irin wannan da yawa a cikin al'umma suna nan da yawa wanda ba su abun su sai shaidanu sun ba su umarni kuma sai sun hana su wani abu daga cikin ka'idojin musulunci shikenan bukatar zabi a duniya kuma su in an je lahira ba su damu ba suna ma ganin lahira ma kamar magana ce ba gaske bane ba kawai an fahimta to irin wannan faduwar rana da hudowar rana lokuta ne hatta matsafa suna aiki da wani lokacin matsafa da bokaye to shi yasa manzon Allah ya ce kar ka yi sallah a lokacin domin ba a san ko gama ibadarka da masu bautar rana ko masu bautar shirani an bayin janna manzon Allah ya ce a lokacin rana tana fito tsakanin kahon wani shirar kar ku yi sallah a wannan lokaci manzon Allah yake fadawa Amr bin Abasa sai male ya ci gaba da cewa sun masalli sannan bayan rana ta dago ta fito ka ci gaba da sallolinka kawai fa inna salata mashhudatun mahdura domin duk inda kai sallah inda ka cika ka'idojinta mala'iku za su ba da shaida gan Allah agun Allah kai sallah sannan kuma za su halarci gun da kake yin sallah hatta yastakillu dhil birrum kana cikin sallah ba za ka kame da sallah ba har sai rana ta taki ta yi tsakiya bata nan bata nan an fahimta ta je tsakiya ta tsaya to a lokacin ka kame daga yin sallah shine zillu shai ta tahu a lokacin da ba wata inuwa a gefe da gefe duk abin da ka aje to rana tana tsakiyar sa inuwa ba inda zai karkata yi inuwa an gane ko shine umudiyatu shams a lokacin ana tsakiyar rana so maqsur ali sala a lokacin in ya shigo ka takaitu daga sallah fa innahu hina izin tasjuru jahannam to a daidai lokacin kuma ana hura wutar jahannama ne an gane ko dama yace abridu bis salah fa inna shiddatal har min fahi jahannam idan ana tsakiyar rana lokacin bazaran nan ana sa ran damuna rana ta fi karfi a lokacin to daidai lokacin manzo Allah ce ku sanyaye sallar ku ku tura ta gaba har ɗaya da rabi har bi saura domin ya ce tsananin zafin rana numfashin wutar jahannama ne numfashin ta ne dama ce tana numfashi sau biyu a shekara da numfashin sanyi da zafi idan ta yi numfashi na farko to zafi ya ishi kowa a duniyar nan idan ta sake wani numfashin kuma sanyi ya ishi kowa an fahimta to ya ce manzon Allah ya ce tsakiyar rana ba a sallah domin a daidai lokacin ana hura wutar jahannama summa aqbil alfayya fa salli idan har inuwa ta yi rana ta karkata an sami inuwa to ka ci gaba da sallah ka kawai fa salli fa inna salata mashhuda mahdura domin ita sallah mala'iku suna shaida kuma suna halarta hatta to salli al-asra daga bayan azhar ka dinga yin najibilin ka an baka dama har lokacin sallar al-asr sun maqsur ani sala idan kai sallar al-asr to ka takaitu kar ka yin wata sallah hatta tagru hasirana ta fara fa inna tagru baina karnai shaitan domin ita rana tana faduwa tsakanin kahunhunan shaitan wahina izin yusjadu al-kuffa a daidai lokacin kuma kafirai suna yi wa ranar sujada wannan kauli ne mashhuri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
akarajahu Imam An-Nasa'i daga sahabi Amr bin Abasa ga lokutan da ba a sallah ga kuma illa a fahimta lokaci kaza ba za a yi sallah ba amma ga illa da isa wa an Uqba bin Amir daga Uqba bin Amir sahabin da ake cewa shine yazo yankin Afirka ko masu tarihi haka suka ce qala yake cewa salasu sa'atin aw awqatin min bidayati lu'i shams lokuta guda uku wanda akai hani ayi sallah su na farko min bidayati lu'i shamsi becomes the qa'if kafin rana ta hudu da kamar minti 10 a kame daga yin sallah an gane ko qabla zahira becomes the qa'if da kuma kafin azhar garjin rana ta taki tsakiyar rana kafin a kira sallan azhar a kame daga yin sallah qabla al-ghuruf hakanan kafin rana ta fara a kame daga yin sallah nahana rasulullah sallallahu alaihi wasallama an nusalli fihinna wa an nakbir ay nadfin fihinna mautana manzan allah ya hana mu sallah a lokutan kuma ya hana mu binne mamatan mu a lokutan har gawa ba za a binne ta lokacin ba tsakiyar rana a bari ayi sallah mana an gane ko da rana ta fara fitowa a bari ta dago hantsi ya dan shiga sai a je a binne shi ko rana tana kokarin faduwa wajen sallar magriba a'a in har ma an matso sai an binne shi a rannan din to a bari ayi sallar magriba rana ta fada sai a je a kai shi makabar amma haramun ne a kai mutum makabarta ana sallar magriba kuma naga al'umma da yawan suna yin wannan sai a sa jana'iza karfe 5 da rabi ko karfe 6 saura kun tafi a hanya magriba tana kokarin yi kun je makabarta ana kokarin sa shi a kabari ana kiran sallar magriba a gari kaga wannan shine lokacin da manzo Allah ya hani akan binne mamataci su ko ba za ka yi sallah makabarta ba domin manzo Allah ya hana sallah makabarta an fahimta saboda komai na addini iya da kaida iya da sani an fahimta nan Allah ta'ala ya samu dace sai malaki cewa hatta ta dalla shams ko har sai rana ta hudo bazigha ta dago haskenta ya fito waje hatta tartafi'a kuma ta dago ana ganinta wa hina yaqumu qa'imu zahira ayi hina waqtu zuhr waqtu zuhr a lokacin da dabda shigowar lokacin azhar rana ta take nan ma ba za a yi sallah ba wa hina tadifu ay tamilu lukuru bayan la'asar ta karkata zuwa ga faduwa nan ma ba a sallah ta taguru ba har sai ta fada gaba daya yara jumhurul ulama wa an su daga cikin malamai mafi yawa suna gani jawazu qada al-fawa'id ba'da salatu subh wal asr sun ce idan har ana bin ka salloli sanadiyar wani abu da shari'a ta yarda an gane ko wani abu da shari'a ta yarda a ka aji sallar dalilin sa amma ba wai dalilin ka ko ra'ayin ka ba ko uzurin ka a'a har sai uzurin da shari'a ta yarda da shi an fahimta har in irin wannan abun ya faru ana bin ka sallah to wa'ansu daga cikin malamai sun ce ya halatta karama su wannan sallar ko bayan sallar asuban ko bayan sallar asr sun kafa dalili fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha duk wanda ya manta da wata sallah ba to an bashi doka duk lokacin da ya tuna yi wannan sallar an fahimta ka manta ko ka shiga wani rudin da sallar ba ta yi ba kuma ka samu dama amma sai bayan asuba ko sai bayan magriba afwan ko bayan la'asar to an ce in dai sallar wajibi ce wa an so daga cikin malamai sun ce zaka iya ramawa a lokacin da ka samu dama kamar yadda wannan hadisi ya tabbatar wa amma salatu nafila amma sallata nafila faqad karaha min as-sahaba akwai wanda suka karhanta yin hakan daga cikin sahabbai akwai Ali dan Abi Talib akwai Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kare da su wa ghairihim da wadansu wa kana umar dan Khattab ya kasance radiyallahu anhu yadribu ala rak'atayn ba'da al-'asr bi mahdari min as-sahaba min ghairi nakirin umar dan Khattab ya kasance iya wa ansu nafilolin sarako'i guda biyu da ya dora ya sabarwa kansa bayan sallar asr kuma a gaban sahabbai yake yi a cikin su kuma bai masa inkari kama kana Khalid bin Walid kamar yadda Khalid bin Walid ya fa'alu zalik shi ma
iya aikata irin wannan amma wa karaha a imma al-mazahib amma waɗannan malaman mazhabar gaba ɗaya sun kyamaci yin sallar nafila bayan la'asar ko bayan asuba akwai Abu Hanifa akwai Imam Malik duk wannan sun ce makruhi ne yin sallah ta nafila bayan asuba da yin sallah ta nafila tsakiyar rana da yin sallah ta nafila bayan sallar asar wa zahaba Shafi'i ila jawazi salati amma malahu sababun Imam Shafi'i ya ce akwai halacci na kai sallah a wannan lokutan amma sai sallah mai sababi an fahimta ya kawo misalai yace ka tahiyatul masjid kamar gaisuwar masallaci to an ce in dai kana da alwala ka shigo masallaci a kowane lokaci ne kafin ka zauna zaka yi sallah raka'a wa sunnatul wudu da sunnar alwala akwai Bilal da yace shi duk lokacin da ya alwala ya sallah raka'a ki yasa manzo Allah ya ce ni zan ke jin tawakkun ka a bayana aljanna duk alwala yace sai ya sallah raka'a biyu a ita to shi ma duk wanda ya mai da wannan sunnar iyayi to idan yayi alwala ko a wani lokaci ne an bashi dama yayi wannan sallah fi hazainil waqataini a waɗannan lokuta guda biyu wa zahabar hanabila zahaba al-hanabila masu bin mazhaba ta imam ahmad bin hanbal ila hurma at-tatawwu wa in kan lahu sababun fi hadhihi al-waqtayn sun ce ko da ma zawil asbab din ne a wannan lokuta da manzon Allah ya faɗa to haramun ne ba za a yi ba illa raka'atai at-tawaf sai dai raka'a biyun da ake lokacin da za a fara tawafi li hadisi Jubair bin Mut'im radiyallahu anhu akwai hadisin Jubair dan Mut'im Allah ya kare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bani Abdumanaf ya ku banu Abdumanaf la tamna'u ahadan dafa bi hadzal bait kar ku hana daya wanda yazo yin dawafi a wannan daki wa salla ko yazo yin salla ayyatu sa'atin sha'a min laylin aw nahar a kowane lokaci yaso a dare ko rana manzo Allah yayi wannan hadisi sallallahu alaihi wasallam to shine a dai daga cikin malamai yace Imam Shafi'i ko kuma ai abuwa Imam Ahmad dan Hanbal yace to wannan tana da dalili rakai rak'atai tawaf da dalili domin manzo Allah yace duk lokacin da mutum yazo sallah a lokacin da yaso dare ko rana to kar ana yayi sallah a dakin Allah bai alfarma Allah ta'ala ya samu dace ina ganin mun zo gaba da zamu tsaya ita abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana zunuban sa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi ikon guje mata Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya jikan mahaifan mu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya sa aljannaci makomar mu da su gaba daya Allah ta'ala muna roƙon ka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah mamatan mu Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah da mu da zuriyar mu Allah ka shirye da mu tafarki madidici Allah ka dora mu a hanya madidici ya rabbal alamin Allah muna roƙon ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya wannan kasa ta mu abin da ke gabanta na harkar siyasa da zabe Allah ka zaba mana abin da ya fi alkhairi Allah ka mana zabi da gare ka ya rabbal alamin Allah kai mana zabi da gare ka ya rabbal alamin Allah ka sa abin da muke kauna ya dace da abin da kake so Allah ka sa abin da muke kauna muke son su ya dace da abin da kake so Allah duk wanda ka bawa jagorancin mu a sama ko a ƙasa Allah ka masa jagora Allah ka yi riko da hannun su ya rabbal alamin Allah ta'ala kawo mana alkhairi a duk inda muka kasance Allah karba mu da shari'a duk inda muka kasance ya rabbal alamin akwai daya daga cikin masoya addini a wannan ƙasa wanda Allah ta'ala ya masa rasuwa a ranar talata shine mai martaba marigayi sarkin dutse can jihar jigawa Dr. Nuhu Muhammad Sunusi wanda duk mai bibiyar rayuwar bawan Allah nan ya san irin alkhairin da ya dasa musamman in kuna jin maganganun da malamai na sunna suke game da shi mutum ne wanda tun kafin ya zama sarkin ma to bawan Allah ne wanda Allah ya sa mai kaunar addini da mabuta addini shi duk malamin sunna mutumin sa duk malamin sunna nasa ne mutum ne mai tawazi duk karatun da ake da shi na tafsirin azumi ko durus da ake yi wallahi mai martaba a ƙasa yake zauna kamar kowa a ƙasa yake zaune yace ai duk wanda yazo makaranta malami ne a gaba da shi ya mai da kansa dalibi kamar kowa iya cikin wanda Allah ya mai gam da gatar da bakin sa yayi fada yace idan ya mutu kar a binne shi a gida ko makabartar da ake binne sarakai a kai shi makabartar mutane a binne shi kuma haka aka yi masa akwai a Sheikh Umar Zaria an gane ko yake fadar wata magana nake ji yake cewa akwai lokacin da ake gabatar da gasar karatun alqur'ani a dutse sun taho da shi da mai martaba sarkin Hadejia za su zo to za su yi gofilin sai suka ji an kama wa dalibi wani kawo yace iya jin dalibin ya fara karar sai tsaye da taugari ce kar mu shiga yace idan mun shiga ganin mu zai sa hankalin mutane ya tashi da kan karatu kuma dalibin karatun qur'ani yake yace mu tsaya har sai ya yi da kamun sa sai a fada wa alƙalan kar su ja masa wani kamun tsaya mu shigo wannan wanda aka yi abin dalil da shi yake fadar wannan magana domin kaunarsa da addini wata rana ana magana game da shi'a suna zagin sahabbai da matan manzon Allah yace shi wallahi da shi'a a ba su ci gaba da zagin matan manzon Allah ana ji shi wallahi kwara a ce musu dinga kama sunan iyayensa suna zagaya yaya wato alkhairin bawan Allah ne ba za su girma ba akwai ɗaya daga cikin malamai na a can yake sanadin cewa akwai marayu da yake rike da su da ƴaƴan ƴan gudun hijira da an rasa iyayensu yace yanzu haka akwai guda biyar suna jami'atul islamiyya a madina tun daga rayuwar firamare secondary ya raya su ya gina su yake su a jami'ar islamiyya ba wani banda wanda suke karatu a cikin ƙasa a cikin Najeriya Allah ya masa wannan tagomashin gaskiya kullun ka je gidansa baya rabuwa da baki da jama'a na musu akwai malamin sa limamin sa na juma'a Dr. Abubakar Sani Birnin Kudu a kutubar sa ta jiya ina saurare yake cewa abin da yayi nazari ya jawa mai martaba wannan darajar abu ne guda biyu kawai yace ikhlasi da tawazu iyayen abu dan Allah kuma iya da kaskantar da kai yace wannan halin sa ne kuma duk wata daraja da ya samu bayan mutun zuwa addu'a Allah wannan halin ne ya jawo masa tawazu da ikhlas Allah ya bamu iko dabbaku da ikhlasi da tawazu Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa shedun da aka masa na alkhairi Allah ta'ala ya bi da su ya tabbatar da su a gare shi kusakuransa na rayuwa kuma Allah ya yi masa Allah ya bada magada mutanen kirki a bayansa Allah wannan alkhairi da ya dasa Allah kada ka sa bayan tafiya su tsaya Allah ka danka su a hannun wanda zai ci gaba da wannan alkhairin ya rabbal alamin Allah ka yafe masa Allah ka yafe masa da mu gaba ɗaya idan mu mutu Allah ka yafe mana Allah ka yi mana rahama اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته